في بيان مبادئ علم التوحيد ومقدماته أول واجب وأعظم المهم توحيد ربنا فكن ممن نهم فهو شرط صحة العبادة وسبب القبول والزيادة أصل لدعوة النبي الغرر غاية خلق الخلق جن وبشر تنبيه أول واجب على المكلف شهادة الحق فحق واعرف لا نظر وقصده والشك كما يرى أهل الكلام الأفق
أفق بإسكان الفاء
كما يرى أهل الكلام الأفق وإنما يؤمر بعد ذاك أن يعلم سائر شرائع السنن فكل من آمن بالتقليد إيمانه حق وذو تمجيد كما على هذا كان على هذا خيار الأمة أولو الهدى والعلم والفتوة قد فتح الصحب البلاد ودعوا كلا إلى الإيمان فالناس سعوا فقبلوا إيمانهم إذ ظهرا لم يسألوا أو أرجعوا أن ينظرا أسماء علم التوحيد وله أسماء كثيرة لما له من الفضل العميم المعتمى سمي بالإيمان ثم سنة كذاك بالتوحيد والعقيدة أصول شرعة أصول الدين ثم بالفقه الأكبر كذاك قد وسم وكلها حميدة شرعية أما الكلام سيمة بدعية
يا راشي سيمة
أما الكلام سيمة بدعية كذاك وصفه بعلم الفلسفة فإنه وصف لأرباب السفة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم
السلام ورحمة الله أولنا رانا تالتنين بقوي وتنزل القاعدة يكرا تادو ديلة اليهود أربعين الآية ديلة أشهرين لترى ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta alaihi salam shekara ta 2020 zamu ci gaba da darasi na biyu kenan a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatut tauhid wato alfiya wanda yake tattare da bayani akan abin da ya shafi ilimin tauhidi وكتي الدرة المضية في توحيد رب البرية وعند العلامة الشيخ محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي ربوتا من رقاء الله ممكن سلكي يساكى مسا دع الخير يقارى مسا لا فيع الساتن يقباتا منكرنتا مقدمة لكما وصبياني wanda suke da alaka da basmala da isti'aza da kuma shi karan kan shi marubucin littafin a matsayinsa da kuma
abin da ya shafi ilimin sa. To yau bayan muqaddima ta gabata zai fara da al-babul awwal, babi na farko, zai mana magana akan abin da ya shafi abinda malamai suke kira al-mabadi'ul ilmiyya, wato abubuwa guda goma da ya kamata kamin ka karanta fanni ka san su. So da haka su wajen fanni suke. Idan zaka karanta ilimin tauhidi, to yana da kyau ka san waɗannan ababen guda goma. Shi zai taimaka maka ka san matsayin ilimin, ka san falalarsa, ka san gaya ɗinsa, kuma ka san ma'anarsa da sauran abubuwan da dai za a ambata na je na yiwa sai darasi na uku kenan mai zuwa har zuwa na hudu. Shi yasa mallam ya ce al-babul awwal, wato kofa ta farko, yake cewa fi mabadi'a wa muqaddamatin. Wannan babi zai karantar da mu akan mabadi. In an ce mabadi, jam'i ne na al-mabda, abinda aka fara da shi, wato ababen farawa kamin ka shiga tauhidi. Akwai wasu ababe guda goma da ya kamata ka fara sanin su. Wannan zai taimaka maka da ka samu cikakkiyar fahimta game da shi wannan ilimi na tauhidi. Kuma wannan kowane ilimi yana da su, ba wai kadai ilimin tauhidi yake da su ba. Ilimin tafsiri na da su, ilimin hadisi, ilimin fiqhu, ilimin an-nahw, ilimin as-sarf, ilimin al-balaga, duk ulum suna da waɗannan al-mabadi al-ashara wanda Muhammad As-Sabbani shi ya wake su, wanda zamu bar su sai zuwa wani sati insha Allah ta'ala zamu kawo baitocin da ya wake waɗannan ababe guda goma. To yace fi mabadi'a, kun ga bai ce fi mabadi'i ba, yauwa, saboda ya zo da siga ala wazan mafa'il, dama sigogi guda biyu na sigatu muntahal jumu. To duk sanda suka zo ba tare da ma'arifa ba ko ba tare da idafa ba, to za a sa su layin al-asma al-mamnu'a min as-sarf. Shi yasa yace fi mabadi'a, kamar faɗin Allah ta'ala, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, aga bimasabiha bai ce bimasabihi ba, tare da an zo da harfi jarri bi, to saboda ya zo da wazanin mafa'il ko mafa'il ko mafa'il, duka abu ɗaya ne. To shi wannan ya zo da wazanin mafa'il, saboda haka shi yasa ya ce fi mabadi'a, bai ce fi mabadi'i ba, sai ka ce mamnu'un ne min as-sarf. An gane wannan hukuncin nasa ba zai canza ba sai in ya samu idafa. Idan an idafa sai hukuncin zai canza, haka kuma in ka sa masa alif da lam to kuma zai canza. Da ya ce fil mabadi'i, to wannan dole ya zama al-munsarif. An gane? Ko kuma ya ce fi mabadi'i ilmi kaza misali, to shi ma wannan zai canza. To wannan kenan. Saboda haka mabadi jam'i ne na al-mabda, an ce al-mabda shine abun farawa, zai iya ɗaukar ismul makan, zai iya ɗaukar kuma lokaci. An gane? Kuma zai iya ɗaukar wani abu wanda dai dukkanin wani abu wanda ake son a fara da shi ko menene, to ana kiransa al-mabda, mafarin kaza, inda kaza ya fara. To kenan waɗanga abubuwa su ba sa cikin ilimin tauhidi, kawai wasu shin kamar matsayin shimfiɗa ce da zaka fara da ita, zaka taka domin ta taimaka maka ka samu shiga ga ainihin shi ilimin tauhidi. Haka yace wa muqaddamati, shi ma jam'u muqaddima ne, wanda shi mun gabatar da bayani akan sa wancan darasi. Zaka yace wa muqaddimatun muqaddamatun, ko duka zaka iya fada. To da haka duka ya halatta, wasu na rinjaye da muqaddama, yawwa bi fathi dal, wasu kuma suka rinjaye da muqaddima bi kasri dal. Duka rinjaye yana da wajihi a lugar Larabci, saboda haka bai da matsala. Idan an ce wa muqaddamatin, sai zan da ababen gabatarwa, wato akwai wasu abubuwa da za su zama gabatarwa kamin mu shiga cikin kai tsaye abinda muke so mu shiga. Da har yanzu ba mu shiga littafin ba, har yanzu ba mu fara maganar tauhidi ba. Duk abinda za mu faɗa tun daga darasi da yau har zuwa darasi na wani sati, watakila har na hudu, duka wa'annan muqaddimomi ne. ina fatan muna fahimta. Allah ta'ala ya taimaka. To sai ce al-fasl al-awwal, dama malamai in suka kawo babu to sabshin babu kuma sai su kawo fasul. Idan suka kawo babu daga ƙarshe kuma sai su kawo fasul. Sai zan shi fasali reshe far'un ne min al-bab. Sai zabo reshe akan wato kofa. Dai a ce al-bab kamar kofa. Yawwa. Aga aka yi gida yana da kofa. Wanda in ka shigo gidan shi kuma gidan yana da bangarora daban-daban, akwai daki kaza, akwai falo, akwai wayannan duk ana kiran su al-fusul, al-furu, furu'ul bait. To sai ce fi bayani mabadi ilmi tauhid. Ungana sai ce mabadi saboda ya zama mudaf zuwa ga ilmi. An gane? Yawwa. Dai zai bayani akan ababin farawa na su ilimin tauhidi, wato al-mabadi'ul ashara, wanda za su zo insha Allah ta'ala nan gaba. Yace wa muqaddamatihi, da kuma ababin da ya kamata a gabatar kamin shi a shiga cikin tauhidin kai tsaye ko ilimin tauhidi kai tsaye. Wannan ya daga cikin falalar wannan littafin, wanda ba ko ina za ka samu irin wannan tsari a littafin tauhidi ba. Dole littafi da za a rubuta na tauhidi kai tsaye za ka ga an shiga cikin bayanin abinda ake son a fahimta a shiga, ko? Yawwa. To sai fara da baiti na farko, wanda shi ne baiti na 12 a tsarin kasidar tasa ko alfiyar tasa. Ya ce awwalu wajibin wa a'zamul muhim tauhidu rabbina fakun mimman nahim. Ya ce awwalu wajibin, abu na farko cikin al-muqaddamat ko al-muqaddimat da ya kamata ɗalibi ya sani, farkon wajibi a matsayinka na mukallaf, to farkon abin da yake wajibi, wa a'zamul muhim, kuma abin da yake kowane girma ta fuskar muhimmanci da matsayi da daraja, in an ce menene yake matsayi, sannan menene farkon wajibi gare ka, sannan menene yafi girman muhimmanci ka bashi muhimmanci da kulawa, shine yace tauhidu rabbina, shine khabar na ainihin awwalu wajibi. An gani awwalu wajibin wa azamul muhim, to khabar din sa shine tauhidu rabbina, awwalu wajibi shine mubtada, kadaita ubangijinmu. Saboda kamar tambaya yawa kansa, kamar ya ce menene farkon wajibi a kan mu musulmi, sannan wani abu ne ya fi girman mahimmanci dangane da janinin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. To sai kawo labari ya ce tauhidu rabbina shi ne kaɗaita Ubangijinmu, mu mayar da Ubangijinmu shi kaɗai ne ga duk wani abu wanda ya buƙace mu da shi. Fakun, saboda haka kai ɗalibin karatu ka kasance mimman daga cikin nahim, wato wanda ke da himma, ke da ƙwazo, ba mai kasala ba. Gani akan ce ar-rajulun nahim, kalmar nahim takan zo da ma'ana daban-daban. Akan ce zaidun nahim, wato idan ya kasance yana da zari wajen cin abinci. Akan ce kuma zaidun nahim, zaidu yana da himma, yana da ƙwazo, wato ba kasalalle ba ne. To ita yake nufi ana. An gani? Yawwa, za ka iya samun wannan a Larabci. Kalma takan zo da auju daban-daban. To siyaki za ka kalla. In ka kalli siyaki sai ka kalli abin da ya kamata a bata daga cikin ma'anonin da take zuwa da su. Saboda ba a son musulmi ya zama mai kasala, mai nauyin jiki. Ana son musulmi ya zama mai ƙwazo, ya zama mai himma, ko? Sannan ya zama mai nishaɗi. Fahuwa, shi tauhidin nan, dalili yana koma zuwa ga tauhidu rabbina. Shi tauhidin nan, shartu sihhatil ibadati, sharaɗi ne na ingancin ibada. Duk ibadar da za ka yi, to sharaɗin wannan ibada ɗin ta inganta shi ne a samu tauhidi. Duk ibadar da za ka yi in babu tauhidi, to aikin banza ne, ba sahiha ba ce. Sannan ya ce wa sababul qabuli, kuma tauhidi shine dalilin da zai sa in kai ibada a karba. Duk wanda zai salla fatan sani a karba ko wanda zai yi azumi, wanda zai yi sadaka, wanda zai yi zikiri ko karatu alqur'ani fatan sa in yayi a karba. To shar'in a karbi wannan ibada din shine tauhidi. Fara haka duk ibadar da babu tauhidi a cikin ta na farko ba sahiha bace. Zamanta ba sahiha ba shi yasa kuma ta kasance ba makabula ba, ba za a karbe ta ba. Na fatar an fahimta. Saboda haka dole mutumin da zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sai tabbatar da yana da tauhidi. In sallah zaka yi, to lokacin da zaka yi ta a same ka da tauhidi. Haka azumi, haka zakka, haka aikin haji, haka sadaka, haka duk wata ibada da zaka yi. Waziyarati kuma shi ne dalilin da zai sa Allah ta'ala ya ƙara maka lada. Kamar yadda ya faɗa, man ja'a bil hasanati falahu ashru saliha. Haka wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. In kai hasana kwaya ɗai, sai Allah ta'ala ya ninka ta su koma goma. Goma ɗin ma a yi ta ninka su, a yi ta ninka su. To duk wanda bai da tauhidi fa bai da wannan, bai da wannan falala. Eh, shi yasa Allah ya ce lillazina ahsanu husna wa ziyada. To ahsanu bi ma'ana ahsanu tauhid, wa'inda suka kyautata tauhidi tsakanin su da ubangijinsu. Amma wa'inda su asa'u tauhid, to ba su da alhusna kuma ba su da ziyada, ba su da ziyada, ba su da husna. An gane? To kaga ilimin da ke da wannan abu ai bai kamata musulmi ya sakaci da shi ba. Shi yasa malamai ke cewa dan bid'a in yayi bid'a ko yayi ibada da sunan bid'a, to ba za a karba ba, don ibadar ba sahiha bace, kuma ba za a bashi lada ba. Allah ba zai karba ba ko ba za a bashi lada ba, saboda babu tauhidi. An gane? Yawwa, tunda tauhidin nan malamai sun karkasa shi. Akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul rububiyya, akwai tauhidul asma'i was sifat, akwai tauhidul risala. Kashi hudu ne. Ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen duk abin da yake bauta ne, shine tauhidul uluhiyya. Sannan ka kadaita Allah wajen duk abin da yake aiki ne na ubangiji, shine tauhidul rububiyya, tauhidul asma'i was sifat. Ka kadaita Allah da duk wani abu wanda ya tabbata suna ne na Allah ko sifa. An gane? Ba tare da taharifi ba, ba tare da takayifi ko tamsili ko tashbihi ba ko ta'abili. Duk kakkai wannan. Sannan a samu tauhidin risala. To shi dan bid'a bai da tauhidin risala. Saboda haka bai kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mutaba'a ba. To dan haka duk wanda zai saba mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yana da ikhlasi. Duk ikhlasin sa da kyakkyawan niyyarsa, to Allah ba zai karba ba. Me yasa? Saboda babu tauhidin risala. Annabi kadai ne aka tuna. Aka yi ibada daga gare shi. Sannan shi tauhidi aslun shine tushe li da'awatin nabiyina, ga da'awar annabawa gaba daya. In ka karanta tarihin annabawa a cikin alqur'ani, to zaka ga gaba daya duka abinda suke kira akan sa zaka ga tauhidi. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah, ka gani, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Tauhidi kenan. Ani ibudullah ta fuskar tauhidi, shi yasa aka ce waje menene at-taghut. To haka kowane manzo Allah ta'ala ya turo shi, haka zai karantar da al'umma. Saboda haka shi ne tushe. Shi yasa al-Hafiz Ibn al-Qayyim al-Littafin sa Madarij as-Salikin yake cewa shi tauhidi miftahu da'wati ar-rusul, shi ne mabudi na da'awar manzanni. Duk wanda kaga yana da'awa yana watsi da tauhidi, to ya kauce ma manhajin annabawa gaba daya, ya rabu da manzannin Allah kwata kwata. To haka tauhidi shine abu, shine tushe, shi ake fara kafawa, sannan duk wani abu ya biyo baya. Kanin ayi magana su sallah, zakka, azumi, duka sai an fara gyara mu mutum akida tukuna. Domin in babu akida din, babu tauhidi din, to sallah ba za ta samu wurin zama ba. Al-gurar annabawan nan masu haske, al-gurar jam'i ne na al-agarru. Ya ce al-agarru shine mai farin goshi. to akan siffanta mutum ko mutane da wannan ta fuskar yabo ma'ana su annaba na algurar masu hasken fuska ne ma'ana masu kyan hali sannan rayatu khalqil khalqi shi tauhidi shine gaya shine makurar da tassa Allah ya halicci halittu gaba daya in an tambaye ka me yasa Allah ya halicce ka kai kanka yace saboda tauhidi me yasa Allah ya halicci komai saboda tauhidi amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah yace ban halicci al jinna ba jinsin aljannu gaba daya da kashe kashe su suna nan kusan kala bakwai ne aljannu asnaf daban-daban to Allah yace ban halicce su ba haka ban halicci mutane ba su ma da kashikashen launin su da yaren su illa liya'budu aka ruwaito daga wasu bagabata suka ce ai illa liwahiduni sai don su kadaita ni da ibada sai don su bauta min ni kadai to haka masu cewa an yi halitta don annabi ko don wai wannan kuskure a dalilin halitta halitta da Allah ya sai halicci halitta ko ya halicci duniya shine saboda tauhidi wannan shine aqida mai kyau an fahimci wannan shi addalilin da yasa Allah ta'ala ya halicce ki gashi Allah da kansa ya faɗa kishin sa malamai suka ce me yasa Allah ya tsaya ga mutane aljannu da mutane suka ce to ai su ne duniya duk wani abu wanda ba su ba to zaka ga mai hidima ne gare su in ka kalli rayuwar duniya gaba ɗaya duk abin da ba mutum ko aljani ba ko menene to shi an yi shi ne don dan adam saboda haka an batun su su yan adam din da aljannu to sauran masu masun shi saboda haka babu bukatar kuma sai a ambace itace duwatsu dabbobi babu bukata game da wannan saboda haka ana nufin duniyar ma gaba daya mutane da aljannu da abin da yake tare da su ko yake karkashin su duka ban halicce su sai dan tauhidi saboda haka kuskure ne cewa Allah ya halicce duniya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa yace jinnin wa basha wannan yana ishara ne zuwa ga wacce aya da muka kawo an gani wani bangare ne na al-kitabas a ilimin balaga to wannan kun ji matsayin tauhidi to sai mali yace tambihu ga wata faɗakarwa mai muhimmanci wadda rashin sanin abin da zai ambata yana daga cikin abin da ke sa mutum ya fada cikin kuskure ko ya kwaso ta aqida wadda ba ta sahabban manzon Allah bai zo yana aiki da ita to shi yasa ya kawo shi yasa ya kira abin faɗakarwa don akwai waɗanda da dama sun fada a ciki akwai manyan malamai daga cikin magabata daga zaman ko yaushe zaka samu akwai waɗanda zaka samu a cikin wannan kuskure yake cewa awwalu wajibin 'alal mukallafi shahadatul haqqi fa haqqiq wa arifi farkon abin da yake wajibi kamar yana mai da kai baya ne ai ya ga mana cewa farkon abin da yake wajibi tauhidi ko to dan wannan magana reshi ce akan wacce to cikin tauhidin menene wajibi menene abin da yake wajibi a fara dashi don tauhidi kashi kashi ne abayinta ko to cikin ma tauhidin wani bangare wani sunfi ne yake farkon wajibi a fara dashi to shine fara yake cewa farkon abin da yake wajibi alal mukallafi akan wanda yake mukallaf al mukallaf malamai su yi ta sabani waye al mukallaf wasu ce shine ar-rajul al-muslim al-baligh al-aqil wasu kuma su ce al-muslim kaga ar-rajul al-baligh al-aqil wasu kuma suna karawa da salim al-hawas wato ya zama musulmi ya zama mai hankali sannan ya zama kuma baligh sannan kuma ya zama gabban salafiya lau suke gabban jikinsa waɗanda da su zai bauta ba Allah ya zama lafiya lau suke idan mutum ya zama gabban jiki ne ba za su iya bauta ma Allah da abinda shi Allah ya ce ya bauta ba to ba mukallafi bane ba mukallafi bane saboda haka mutumin da bai iya magana to kace ya karanta alqur'ani zaka ce kalmar shahara to irin bebaye wadanda ba sa iya magana wayannan duk ba mukallafu ne bane shi yasa wasu ba lalle suka ƙara da salimul hawas to shine almukallaf a takeice shahadatul haqqi shine shaida guda biyu ta gaskiya ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah wannan shine farkon wajibi ga duk wani mukallafi abin da yasa ya kawo wannan magana malamai sun yi ta maganganu akan ta an samu alfirq firqoki daban-daban kowa ya fadi ra'ayinsa wanda sai da aka tattara maganganun malamai kusan a kawari guda shida wani ya ce kaza a tauhidi kaza ya kamata wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza su suna ganin cewa abin da yake farkon wajibi a fara da shi a janibin tauhidi ba shahadatul haqqi bane suka ce abin da yake farko suka ce shine al-ma'rifa ma'ana ma'rifatu sifatillah sanin sifofin Allah ka san sifofin Allah guda bakwai din nan da ake karantawa a littafa a sha'ira wanda mai qawaidi ya kawo to ka san su sannan ka san al-wajibatu fi haqqihi subhanahu wa ta'ala ka san al-mustahilatu sannan kuma ka san al-ja'izatu fi haqqihi to su suka ce wannan shine abin da yake wajibi suna jingina wannan magana ga Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala shi malami ne wanda ya rayu akan ahwal daban-daban ya fara mu'tazilanci ya bar mu'tazilanci ya dawo ash'ariyanci ya dawo ash'ariyancin kuma ya dawo sunna ya dawo ga tafarki na ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yaro mai tsale tattafai in ka karanta za ka gani irin su maqalatul islamiyyin da su al-ibana al-usulud diyana diya wa'annan bayanai sannan malamai sun tarubuce suna wanke shi daga wa'annan aqidun guda biyu mu'tazilanci ash'ariyanci daga cikin su akwai ibnu asakir ya rubuta littafi tabyin kadhibil muftari fi ma nusiba li abi al-hasan al-ash'ari bayanin ƙaryan mai ƙarya mutunan da zai ƙirƙiro ƙarya ya jingina ma mutum dangane da abin da aka jingina ma Abul Hasan al-Ash'ari yayi bayanai sosai haka al-Hafiz Hammad al-Ansari rahimahullah yayi koyarwa a jami'a ta Madina shi ma yayi muqaddima mai kyau a farkon littafin lokacin da ya ta haƙiƙin littafin al-Ibana an usulul diyana to ya kawo maganganun malamai kan cewa wannan malamin ya barranta da mu'tazilanci ya barranta da ash'ariyanci to su waɗanda ke jingina kansu ga ash'aira mafi yawan sufaye to su ba su yadda da ya bar ash'ariyanci ba shi yasa duk wata magana sai su jingina masa na'am wata ta tabbata ya faɗa a lokacin da yake wannan manzila din amma su ba su yadda ya bari ba to shi yasa suka jingina masa wannan magana cewa ya ce farkon wajibi ga mukallafi shine al-ma'rifa sanin sifofin Allah sannan akwai kauli na biyu da suke jingina masa shine an-nazrul musilu ila al-ma'rifa shine tunani bincike wanda zai kai ka zuwa ka gano sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kauli na biyu daga cikin aqwalu guda shida da su malamai suke ainihin kawowa akwai kauli na uku shine maganar al-qadi Abubakar al-Baqillani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ash'aira shi kuma yace an-nazar shine awwal wajib saboda haka da ka zama mukallaf to sai ka fara tunani game da sifofin Allah ka fara tunani game da samuwar Allah ka fara tunani game da sunayen Allah subhanahu wata'ala ka fara tunani game da halittun Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai kauli na hudu kaulin abul ma'ali wanda aka fi sani da Imam al-Haramain al-Juwayni bi littafin al-Waraqat fi usul al-fiqh. Shi kuma yace abin da yake farkon wajibi ga mukallafi shine al-qasd ila an-nazar, nufin tunani. Abin da yake nufi da wannan shine wai mutun ya kore ya kakkabe zuciyarsa akan komai, kar ya kudurta ma zuciya ce komai, ya kore ma zuciya ce komai. Wannan shine farkon wajibi. In yayi wannan shimfiɗar sannan daga baya sai ya fara tunani, ya fara tunani, ya fara tunani. Wannan abinda shi al-Imam al-Haramain ya ambata ki, wasu suka ce a'a abin da yake wajibi at-taqalid, da zaran kana mukallafi ba jahili to shikenan dogaro zakai, zaka je wajen malami sai shi wada ma abin da yake imani da shi, kai ma sai ka kudurta. Taqalidi kenan, zai magana akan imanin muqallid. Na shidda shine an-nutqu bi-shahadatai, wannan shine ra'ayin ahli sunna wal jamaa. Aure haka mukallafi abin da yake farkon wajibi gare shi shine furta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To da haka da zaran kana da yaro ya zo mukallafi to yi kokari ya furta la ilaha, wannan shine wajibi. Kana ayi sallah, kana ayi azumi, kana ayi aikin haji, kana ayi komai, shine awwal wajibi. To shine abin da bala ya kawo wannan, kuma sai ya ishara ga wancan akawal da muka kawo da muka ambata. Na fatar gani shi yasa Ibrahim al-Laqani mai littafin Jawharatut Tauhid wanda ake karantarwa a littattafan Zauri, waƙe ne yayi wannan magana, yake cewa wajazin bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun fihi khulfun muntasib, yace ka sani ka kudurta ma zuciyarka farkon abin da yake wajibi shine ma'rifa. Sai ya kawo wancan ra'ayin na farko wanda sun ka jingina ma Abul Hasan al-Ash'ari, yace amma duk da haka wa fihi khulfun muntasib, akwai sabani tsayaye akan malamai, a wurin malamai wani yace kaza, wani yace kaza, wani yace kaza. Sai yace amma duk da haka fanzur ila nafsika thumma taqili lil alamin ulwi summa safali, in ka zan mukallafi to ka fara tunani akan kanka, wai ya an kai ma an ka same ka a duniya, kai ka fara tunani akan kanka, in ka gama tunani akan kanka akan rayuwarka summa taqili, sannan ka ciranta lil alamin al-ulwi, ga halittun sama, halittun da ke sama su ma kai tunani. An gane? Yawwa. Bayan ka gama da wannan sannan ka fara tunani akan halittun da ke cikin ƙasa. Suka ce abin da yasa muka ce a fara da abin nan da ran mutum, tunda Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun, ai Allah ya ce wa fi anfusikum. Sannan can wata aya ya ce wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, to shi yasa suka ce a fara da na sama sannan a fara da ƙasa. To abinda suka manta, duk abinda Qur'ani ya zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai bayani. To sai mun ka karanta a cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim, hadisi muttafaqun alaihi, hadisi Abdullah ibn Abbas, sanannen hadisi lokacin da ya tura Mu'adh zuwa Yaman, bayan ya bashi labari zaka je ka samu ahlul kitabi wane ne irin tanadin da ya kamata, sai ce to daga ƙarshe fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Ka gani wannan nassi ya kasance farkon abinda zaka fara kiran su akan sa shine shahadatu an la ilaha illallah. In sun amsa ga sallah ga zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tace ruwa. So da haka wannan hadisin sai ya fassara maka abinda ayoyin suke magana akai, tunda Annabi ya ce ga abinda za a fara da shi. To shi yasa ahlus sunna wal jamaa sai su farki wannan fahimta. In ka je da awa ko za ka karanta abu na farko da ya kamata ne da awa ya sani, shin wanda za ka wa da awa ya furta la ilaha illallah, in bai furta ba sai ka koya masa ba wai sai wanda zai shiga musulunci ba saboda haka mutumin da yanzu ne ya zama mukallafi to ai can inda ya fito baya ba a maganar musulunci ko ai ba musulmi bane don ba alƙalami a kansa yake ba wannan cewa furta la ilaha illa akan kowa ne duk wanda yake mukallafi yana son ya bauta ma Allah to wajibi ne abu na farko ya furta shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadur rasulullah haka ibn al-qayyim a littafin sa madarijus salikin shi ma ya kawo wannan yace farkon abin da yake wajibi akan mukallafi shine an-nutqu bi shahadatin furta la ilaha illallah an mutane sun je da awa sai kaga ana ta magana akan tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya ga abin da yake awwalu shi ga wani zai je da awa manzo Allah yace fara da shi to kai me yasa ba za ka fara da shi a wani lafazi na Imam Bukhari yace ka kira su ila ayi wahidullah azza wajal har sai sun kade ta Allah sai sun yarda da Allah shine ahad shi kadai ne kwaya daya kan komai an bayyana wannan abin da yasa ne kawo ku wannan maganganun saboda suna na alittafai kuma akwai manyan malaman da sun fada a wannan fadi irin su al-Imam an-Nawawi irin su al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kana karanta Fathul Bari duk ya fada cikin wannan tarkacin na Asha'ira wannan su Asha'ira suna da bambanci da Ahlus-Sunna wal Jama'a a wajen babi mafi ƙarfi mafi girma a cikin tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat bas tabbatan ma Allah sifofi mafi yawa daga cikin su sai guda bakwai wasu ma sun kore gaba daya sannan wuri na biyu kuma fi ba'd al ashiya asashin wasu abubuwa yuqaddimuna al aqala ala al naqal su ashaira suna gabatar da hankali sannan nas ba ko ne nasi suke karba ba ko ya tabbata in bai dace da hankali ba na ɗaya daga cikin dalilan da ibnu taymiya ya rubuta babban littafin nan nasa dar'u ta'arud al-aqli wa an-naql yayi musu kata-kata yace to ai da hankali lafiyayye da nasi sahihi ba sa cin kabu bale har ku zo kuna magana cewa wai hankali in ya saba nasi in an samu hankali lahiyayi kuma nassi ya tabbata to ba za su saba ba ni gaga an ci karo to ɗayan biyu ne ko dai hankalin bai da lafiya ko nassin bai tabbata ba kenan ka huta to wannan su ne abubuwa guda biyu da Ahlus-Sunna wal Jama'a su karbu da al-Ashaya an gane wajen tauhidul asma'i was sifat da kuma gabatar da shi hankali ake fara gabatar wa ko nas su a mafi yawan abubuwa sun raki mu'tazila don asali aqidar mu'tazila ce su fi kulli shay yuqaddimuna al-aqala aqala ala al-naqal komai za ka ga suna gabatar da hankali sannan dalili to da haka ko shi yasa sun haƙarya ta hadisin sihiri da aka yi wa annabi suka ce ya saba ma hankali dan me da za a ce an wa annabi sihiri kuma sihiri ya kama shi ga Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas sai su ta kawo shi buhat ga hadisi a Bukhari kuma ba wai sunarin sa ake a wai ya saba ma hankali ya saba ma hankali to dole ne mutum ya tashi tsaye karanta aqida in ba haka ba za ka fada cikin matsaloli da yawa da akwai manyan malaman da sun shahara a duniya amma kuma suna da matsaloli a wannan janibi na tauhidi sakamakon malaman da suka tasirantu da su mafi yawancin malaman su a sha'irai ne na fatar an gane to za ka ga Ibn Hajar yana da tawili wajen as-sifat in kana karanta sahihul Bukhari musamman kitabu tauhid yana tawili sifat haka al-Imam an-Nawawi na riyadus salihin al-arba'una an-nawawiyya shi ma ya fada a wannan in kana karanta littafin sa al-minhaj fi sharh sahih muslim to kaga sai an tashi tsaye to amma bambancin su da su shedanun dake kankan mai bid'a su iya zaton su abin nan shine daidai shine abinda Allah yake nema a bauta mai dashi saboda haka suna da uzuri duk mutumin da ya bauta ma Allah ba da wani abu akan kuskure ko ba da gangan ba shi iya ilimi ne wannan abin shine addini ba mukabara yayi ba wannan za a yi masa uzuri yana da uzuri an fahimta shi sa ahlus sunna wal jamaa za su yi bayanin kuskuren kuma su yi musu addu'a Allah ya yafe musu ki shine malai yace fa haqiq ka haqiqance ita wannan shahadatul haqqi din wa'arifi kuma ka san ma'anarta ba wai dai ka furta la ilaha illallah kuma shikenan la dole sai ka san ma'anarta fadin la ilaha illallah biduni fahimi ma'ana ghayru mufit bai da wani amfani baya fa'idantarwa dole sai ka san abin nan dinta wanda dai duk zamu yi magana akan ta nan gaba insha Allah ta'ala yace la nazaru ba tunani ba yawa wannan raddi ne akan Abubakar Baqillani shi da yace awwal wajibin alal mukallaf fi janibi tauhid an nazar tunani wai ka zauna kai ta tunani yawa akwai wanda ba ambata muku ba ashakku su kuma sun ce awwal wajibi alal mukallaf ashakku kwankwanto wai komai kai shakka akan sa shine awwal shi komai hatta janibin ubangiji kai shakka janibin komai kai shakka wannan shi kuma ra'ayi ne na mu'tazila su kuma akan shi shine tushen su na farko a bangaren da'awa wa qasduhu haka kuma ba nufin tunani ba shi kuma wannan raddi ne akan abul ma'ali imam al-haramain al-juwayni shi shike da wannan fahimta da sauran malaman da suka rike shi irin su tajuddin subki da shi da makamantansu haka wa shakku ko ba shakka ba shi kuma wannan yana raddi ne ga mu'tazila duk wannan mali yace gaba ɗaya kamar yara ahlul kalam kamar yadda ahlul kalam ma'abuta magana ilimin al-kalam al-ufku makaryata jamu afuki wal afuk shine mai yawan ƙarya mai yawan kirin ƙarya an gane jam'in sa shine al-ufku bi iskanil fa an kira su ahlul kalam saboda wannan usul da sun kafa wannan usul saboda sun yawaita maganganu akan sifofin Allah sun yawaita maganganu akan sunayen Allah to shi yasa sai aka kira su ahlul kalam ma abuta magana ba su tsaya iya abinda sahabbai suka kudace sai suka ƙara wasu abubuwa saboda da kaji an ce wannan kaza bai kan manhajin na ahlus sunna wal jamaa ana nufin ya karkace ma karantar wasu sahabbai su ne malaman farko na sunna kamar yadda malam zai yi bayani saboda haka in kaji wani na da awaya ce maka ai ana son kai tun wannan shi ake ta karantawa wannan aqidan mai kawai kenan duk abin da aka rubuta a muqaddima qawaidi akan wannan babin aka kafa shi shi yasa shi da ya sharhin jawharatut tauhid wannan Ibrahim al-Bajuri wani malamin masani ya rasu yayi sharhi yasa mai suna Tuhfatul Muridi fi sharhi jawharatut tauhid to shi sai ya rinjayar da ra'ayin Abul Ma'ali waye ce shine sahihi shine abin dogara shine al-qasdu ila an-nazar to wannan ba daidai bane kuskure da yake shi ma ba ash'ari kusan aqida ita yau wahidi ma a rayuwarsa yana da rubuce-rubuce da yawa saboda haka sai ai kokari a kula da wannan wa inna ma yu'maru malam yace abin sani kawai ana umurta mukallafi ba'da zaka bayan ya furta la ilaha illallah bayan ya bada shaida menene la ilaha illallah shine an ya'lama yasan sa'ira shara'i sunna yasan dukkanin dokoki na sunnonin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su as-sunan ana nufin ibada gaba ɗaya bi rummatiha bi akmaliha bi ajmaliha kanan a ce wane sallah, wane azumi, wane kaza, wane kaza, to sai ya furta la ilaha illallah. Amma tare da sanin ma'anarta da sanin abin da ta kore da abin da ta tabbata, za mu yi magana akan sharuɗanta. Wasu ce bakwai, wasu ce takwas, wasu ce tara, wasu ce goma, wasu ma sun kai su har 12. To duk za mu yi magana a cikin wannan littafi akan wannan. Ba furtawa kawai za ka yi ba, amma ne in mutum ya furta, to musulunci ne ya yi, kuma tauhidi ne ya yi. Amma abin da ba a yarda ba kuma ya taƙaita akan haka, a kuma zai yana tambaya a ne masa bayani, ai ga abin da ta kunsa, ga abin da ta koyi. Fa kullu man amana bit taqlid, to kuma ga wata mas'ala ita ma mai hadari. Fa kullu man amana bit taqlid, duk wanda ya imani ta fuskar taqlidi, imanuhu haqqun, to imanin sa gaskiya ne, ba a cewa bai da imani. Wa zu tamjidi, sannan kuma imanin nasa ba abuci girmamawa, na za a girmama tauhidin nasa. At tamjid, girmamawa. Ita kuma mas'alat imanin muqallid, ya an ce al-muqallid shi ne wanda ya karbi maganar wani ba tare da ya san dalilin mai magana ba. Ya ji an ce akwai Allah, amma meye dalilin samuwar Allah bai sani ba. An ce Allah yana da sifofi, meye dalilin bai sani ba. An ce Allah kaɗai ake bauta shi kaɗai, meye dalilin bai sani ba. Allah ya halicci mala'iku, meye dalilin bai sani ba. Wannan shi ake kira, amma ya yadda. To wannan shi ake kira muqallidi. Shin wanda tauhidi ne yake haka, wanda ya imani akan haka, menene hukuncin imaninsa? Sai da aka samu maganganu kusan 12, kowa ya faɗi nasa ra'ayi. Amma zan faɗa muku kaɗan daga cikinsu. Wasu ƴan bid'a sun faɗa, wasu kuma daga cikin ahlus sunna sun faɗa, kuma daga ƙarshe za mu faɗi wanda yake ingantacce, wanda shi ne malam ya kawo. Wasu sun ce imanin muqallidi la yasihu mutlaqan. To shi yasa sun kace muqallidi ko ya yi imani har yanzu kafiri ne, ba musulmi ba ne. Suka ce ba musulmi ba ne, saboda ni su sun kore ta kalili a babin tauhidi. Sai dai kafin mu shiga wannan, abin da ya kamata ku sani, taƙalili ba ko ina an ka hana shi ba. Akwai inda ma wajibi ne kai taƙalili, inda taƙalili yake haramun ga mutumin da yake da dalili. Kana da dalili, ka saki dalilin ka, ka zo kuma kana biyar wani ido rufe, wannan shi ne malamai ke cewa ba daidai ba ne. Shi ne Ƙur'ani ke ta korewa, yana ta zargin mushrikan Larabawa. Sun saki gaskiyar abin da ya tabbata a cikin Alƙur'ani, amma suka zo kuma suka dogara ga iyayensu, kuma ba tare da sun san dalilin iyayen nasu ba. To wannan taqlidi shi ne al-mazmum, shi ne abin zargi. Amma mutumin da shi bai da dalili, amini jahili, to shi abin da yake wajibi gare ya samu malami mai tsoron Allah, sai ya dogara gare shi. Har san da shi ma ya karatun da ya samu nashi dalili, sai ya saki malami, sai ya dogara kansa. Amma kuma banda abubuwa guda biyu, in an ka faɗa maka aya kan wani hukunci, kai yadda da ita, kai imani da ita, to ba a shirin ka muqallidi. Haka an ka faɗa ma hadisi tabbatacce sahihi, kai imani da shi, kai aiki da shi, ba a kiran ka muqallidi. Me yasa? Saboda nassi na Alƙur'ani ko sunnar manzon Allah, wannan qat'iyyai, duk wanda ya aiki da annasul qat'i, to ba a kira ne muqallidi. Can ma da aka kira shi muqallidi, saboda ya dogara ga hujja ta zato, zai iya yiwa ta zan gaskiya, zai iya yiwa ba gaskiya, zai iya yiwa wanda ya dogara gare shi akan daidai yake, yana iya yiwa su ba akan daidai yake. To kuma wannan akan tauhidi. Saboda haka mutumin da yake imaninsa ya dogara ne ga wani mai tsoron Allah da ya yarda shi, shi bai da dalili, bai iya kare kai ne game da janibin Ubangiji. Imani ne sahihi ne saboda dalilai da zai ambata. Wannan hatta cikin ahlus sunna sun saba a nan. Amma dai wannan shi ne zance mafi inganci cikin aqwalin malamai. ina fatar an fahimta saboda haka su waɗannan sai suka kafirta shi suka ce ba musulmi bane wasu kuma suka ce a muqallidi imani ne ya inganta amma ya saba ma Allah kuma imani yayi amma sunan sa kuma asi saboda ya bauta ma Allah ya kudoce Allah ya kadaita Allah amma kuma bai da dalili ta kuma ibada ana yin ta ne da dalili suka ce amma in bai da ilimin da zai iya zuwa ya bincike ya gano dalilin a in yana da ilimi kai in yana da ilimin da zai iya zuwa ya bincike ya gano dalili sai ya zamba ba an fahimta wasu kuma suka ce a mutlaqan shi muqallidi imanin sa yayi kuma babu zunubi akan sa babu zunubi akan sa to su ahli sunna wal jamaa sahabbai kenan duk sanda kun ga jama'an ce ahli sunna wal jamaa ba haud da kanmu muke ba muna magana akan sahabbai da wanda suka bi shi yawa to su ahli sunna wal jamaa suka ce a da abinda aikin su ya karanta imanin muqallidi gaskiya ne kuma sahihi ne illa dole ya ci gaba da karatu amma da zai mutu akan haka to kuma ya mutu da tauhidi za a fahimtar wayancan in mutun yan musulunta yanzu yan musulunta kaga babu magana karatu ko wani abu kuma sai yan mutu yanzu a wurin su ba musulmi bane kuma ba zai shiga aljanna ba saboda babu tauhidi tauhidi ne gairu sahihi gairu to shi Ibrahim al-Laqali ya kawo abin nan jawharatu tauhid yake cewa id kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yazal min tardini wai duk wanda yayi takalidi a tauhid to zaka ga imanin sa ba zai gushe ba yana rawa shi yasa suka ce ba sahihi bane rawa yake yace wa fihi ba'd al-qawmi yaqil khulfa an samu su daga cikin malamai sun kawo sabanin haka sun kawo sabanin haka wa ba'dhum kuma sashi daga cikin malamai kuma haqqaqa yayi ta haqiqi haqqaqa fihi al-kashfa shi yayi bayanin da yasu suka ce shine in ya karbi maganar wani kuma bisa ga ya yarda da wannan din sai ya rike ima ya rike tauhidin sa to da gare shi tauhidi yayi kuma karbabbe ne in ya mutu akan haka ta cikin ashaira akwai masu wannan rayi karbabbe ne ina fatar an fahimta to shi samale ya kama wannan matsala don ka san abinda malamai sun ka faɗa kuma ka san menene kai za ka yi ruku da shi sai ce dalilin da ya sa muka ce imanin sa gaskiya ne kana ala hadha khiyarul ummati wa'inda suka ga kowa alkhairi cikin al'umma akan haka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sa masa sahabbai kuma za a jefar da shi mahama kana sahabbai su ne abin dogara su ne manzo Allah ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina sai ya ce ulul huda su ne ma'abuta shari'a Allah ya tabbatar da akan shari'a suke subhanahu wa ta'ala wal ilm kuma su ne ma'abuta ilimi su ne malaman farko su suka karbo ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk wani da zai zo da da'awar ilimi wanda ya saba mana sahabbai za mu yi watsi da shi wal futuwati sannan kuma su ne ma'abuta mutunci kalmar futuwa yana da ma'anoni daban akan ce al futuwa ana nufin al muru'a mutunci akan ce al futuwa ana nufin as sahaw kyauta wal karam da yawan karamci akan ce al-futuwa kuma ana nufin al-sharaf to sharaf yake nufi an su ne ma'abuta ilimi kuma su ne ma'abuta daraja da ɗaukaka to don me da za ka saba musu kuma ka riƙe wa'inda su ba su kai su ba sai ce qarifata as-sahabu haƙiƙa sahabbai sun yi fatahun al-bilad garuruwa a zamanin Abubakar an yake yake ko an ci garuruwa da dama zamanin sayyidina Umar ma an yi zamanin sayyidina Usman an yi zamanin sayyidina haka haka Ali duka an yi radiyallahu anhu ko ba su yake yake ba sannan wada au kuma sun yi da'awa kullun ila al-iman kowannan su zuwa ga imani fannasu sa'u kuma mutane suka yi gaggawa wajen amsa musu an samu mutane da yawa sun yi gaggawa an sama da'awar sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana suka musulunta fa qabilu sai sahabbai suka karbi imanin su imanuhum imanin nasu izhar a lokacin da imani ya bayyana duk wanda yazo ya ce shi ne bai yadda a yaki da shi ba ya sallama ya musulunta sai sahabbai su ta shikenan masha fuska bi imanin sa to mahallin shahid lam yas'al su sahabban basu tambaye su ba basu tsaya su yi wani dogon bincike akan su ba basu tambaye su annazar ko alqasd ila annazar ko alma'rifa basu tsaya su yi wannan ba aw arja'u sannan sahabbai basu jinkirtar da imanin su a ce to yanzu mun ji kun musulunta amma an ba ku kwana biyu ku je ku yi tunani bayan kun yi tunani sannan ku dawo a ci gaba da tahiyya tare da duk sahabbai su yi wannan duk wanda ya musulunta kai tsaye za su karbi shi shine aw arja'u an yunzar ba su jinkirtar da su ba akan cewa su je su yi tunani su je su yi nazari ina wannan yana nuni akan ni ai kaga yanzu imanin su su sababbin musulunta din ai ta kalili ne akan imanin sahabbai akan imanin sahabbai kuma sahabban nan ba su ce musu ba su yi musu wani bincike tambayoyi da sauransu bale su gano abinda wa'ancan asha'ira ko mu'tazile suka ambata haka ba su ce musu a shakka za ku yi nan sai su karbi imanin su kuma aka ci gaba da tafiya tare da su kuma akan sa akan haka sahabbai suka rayu to haka in mutum ya musulunta yanzu aka bashi kalmar shahada to imani ne ya tabbata ba wai musulmi kadai bane a'a mu'mini ne sai dai imanin kuma aslul iman ba al-imanul kamil ba yana da tushen imani yana da shi amma yanzu dole shi karatu shi ci gaba da abubuwa in ya ki karatu kuma Allah zai kama shi da laifin sakaci na rashin karatu amma dai imani ne karbabbe ne shine abin da malaiki sun ka fahimta ba cewa za a yi a'a wai yana nan sai san da ya gano dalilin duk abin da ya kudurta a zuciya ta ba su a fahimta su san da ya zamo ne sai an ce ai haka ai ko yanzu akwai aiki waye zai iya kawo ma dalili akan abin da ya da rashi game da jani gungumi kaɗan ne cikin al'umma ka ce Allah samu mene ni a dalili ka ce Allah yana da sunaye yana da sifofi da ya dalili kawo nasu Allah yana da mala'iku kawo nasu Allah yana da littattafai kawo nasu ranar lahira nasu kaddara nasu su ma a wurinsu sai wanda ya san dalilan wa'annan abubuwa sannan an mumini sannan imani ne ya karɓi shi ne abinda shi Ibrahim al-Laqani yake faɗa iz kullu man qallada fi at-tauhid imanuhu lam yazal ko lam yakhlu min tardidi duk wanda ya taqalidi a imani to imani ne akan shakka yake yana kongawa kon baya bai tabbata ba to wannan ba daidai bane yayin ya saba makarantar wasu sahabbai da aikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mutum ya musulunta shikenan da ya kunta la ilaha illallah ya ta shikenan za mu yi aiki da zahiri ba ruwanka da baɗi ne ba a sa ka tone-tone ba kai aiki da zahiri na hukuma bi zawahir wallahu yatawalla sa'ir Allah shi yake jibintar abin da yake cikin zukata to sai asma'u ilmi tauhid sunayen ilimin tauhidi yana da sunaye daban-daban kuma da yawa dama larabawa sun ce kasaratul asani tadullu ala sharafin musamma saboda haka a samu mutum yana da suna 30 to ya nuni babba ne to in ba bane ba zai zamu da shi har a samu sunaye daban-daban daban-daban sai dai in ne yazo sunaye kuma ko me yazo sunaye ne zaka samu akwai wani abu da ya shahara akan sa mara kyau kamin ya karbi waɗannan sunayen daban-daban to haka tauhidi yana da sunaye daban-daban ko wani ka kira shi da shi sahih karbabbe ne وله أسماء كثيرة لما له من الفضل العميم المعتمى وله شي توحيد ينا أسماء وسسوناي كثيرة ديوة لما له من الفضل العميم سبب أبن يكتب تريد شينا فللا قممي المعتمى كما أبن زائي سيد أكا زائي فللا أكا جنجنا مثل معنى المعتمى يتي سمي بن إيمان shi ne suna na farko wani lokaci zaka ji malamai sun ce al-iman sai ka sun ce wani bai da imani ma'ana bai da tauhidi irin na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kulla babu su kutum akan imani da kashe-kashen sa zai bayani akan wannan to shi yasa wasu daga cikin malaman farko zaka ga sun yi rubuce-rubuce akan imani kawai Ibn Taymiyyah yana da littafi Kitabul Iman in ka duba zaka ga tauhidi yake ta magana akan sa tauhidi haka thumma sunna akan ce kuma wani ba akan sunna yake ba ma'ana baya da tauhidi so haka musamman in muna karantawa dukkan sadda ka ji ana magana sunna to tauhidi ake magana ba sunna tsage wando kadai ko rungume hannu a sallah ko jalsatu istiraha wayannan mukammilatun ana nufin sunna ta asali tataccen tauhidi al-mu'tabar wanda shine ma'auni shine i'tiqadi wanda yake sahihi kuduri wanda yake lafiyayye shi yasa da yawa daga cikin malamai sun karubuta littafi da sunan sunna kamar kitabus sunna na Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal yana ne in ka duba zaka ga tauhidi ne irin su kitabus sunna na Ibn Abi Asim zaka ga tauhidi ne an kai ta kawo to haka malamai da dama sun yi ta rubuce-rubuce akan as-sunna wani as-sunna kaza ga Abu Bakar al-Khallal shi ma ya rubuta littafi as-sunna duka tauhidi yayi magana akai saboda kai da kike ku ne wa'in nan littattafai ku zamina na sahabbai suka yi imani da shi aka ruwaito daga gare su saboda haka in mun ce as-sunna muna nufin tauhidi in mun ce al-imani muna nufin sunna ina fatar an gane saboda haka in an ka ce asha'ira ba akan sunna suke ba muna nufin sunnar tauhidi ta al-asma wa sifat da ta taqdimul naqali ala al-aql sun saba mana akan wannan da sauran abubuwa waɗanda zamu ambata nan gaba zaka ga wasu lokuta in kana karanta rubuce-rubuce to in malamai suka zo bayani sai kai sun ce ai asha'ira ma ahli sunna ne mu'tazila ma ahli sunna ne khawarij ma ahli sunna ne to duk inda kaga wannan magana abinda suke nufi sunna ababin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana sahabbai balalar sahabbai to duk wannan tarkacin sufaye da wace ce ana sa su layin sunna amma ta girma sahabbai ina fatar an gane in an ka zo ana maganan tauhidi na musamman al-asma wa sifat da na tauhidin uluhiyya to sufaye ba sa ciki ba a sa su ahli sunna a wannan babi duk wani sufi ba za a sa shi a ciki ba duk wani ba ash'ari ba za a sa shi ciki ba duk wani mu'tazili ba za a sa shi ciki ba sannan in aka zo ana magana sunna akan yi ma shugabanni biyayya to su kuma khawarij sai a kore su su ba su da matsala a tauhidi illa kafirta mai sabon Allah su da kai kabira to shikenan ka kafurta to anan sai suka rabu da ahli sunna wal jamaa to amma ana magana sunna ta asali kuma sunna ta sahabbai to sufi baya shiga saboda yana tawilin sifofin Allah sannan khariji baya shiga mu'tazili baya shiga jami murji jabari duk suna nan da yawa duk wayannan ba za ka sa su ba shi shi wanda ka shi a shi ta kowace fuska bai hadu da ahli sunna ba inda za su hadu gabaɗaya wajen usulu nashi gabaɗaya daban sun arkanul iman nasu daban arkanul islam nasu daban da sauran musulmin duniya shi yasa malamai basu taba sa shi a alayin abin yawwa to amma in ka ji ana magana falalar sahabbai aka ce ba ash'ari ma ash'ari ma ahli sunna ne to ana nufin ta bangaren shi ma ya yadda da a girmama sahabbai baya zagin su ba ana magana sunna mutlaqan ba na ba don suna kawo shubha wani sai abin ba zai ce yayin da ni kama musulmai ya ahli sunna ne na'am ahli sunna ne amma bisa ga wannan tafsiri ha yawa ya ana magana tariqa jiblatan ba alal a'yan ba zai iya yiwa a samu jahili kan tariqa shi da ya karatu ba an dora mai shubha to shi zai iya yana da uzuri amma nan muna magana usul na tariqa gabaɗai muna hukunci ne akan tariqa ba muna magana akan wani ayyanannin mutum ba an gane wanda bid'antar da ayyanannin mutum to yana buƙatar dalilai yana buƙatar abubuwan dubawa na ana magana asali gabaɗaya nasu sai ce ka za ka bi tauhidi haka akan kira shi da tauhidi wala aqidat wani lokaci ka ji an ce aqida aqida sai wannan su suka fi shahara tauhidi aqida wani baya da aqida dan baya da sunna baya da imani asalin imani baya da shi to shi yasa wasu da yawa sun kai ta rubutu a littattafai ibn Khuzaimah ya rubuta littafi mai suna kitabut tauhid haka Muhammad ibn Abdul Wahhab kitabut tauhid sananne zaka ga duk sunna yake bayani haka shi ma al-aqida da yawa daga cikin malamai sun rubuta littafi mai suna aqida irin su sharhu usuli i'tiqadi ahli sunna wal jamaa na Abul Qasim Hibatullahi Al-Lalakai mujalladi uku yayi ta bayani akan menene sunna ta fuskar tauhidi ya kawo hadisi ya kawo asar na sahabbai da tabi'ai da sauransu suna nan ga i'tiqadi ahli sunna wal jamaa na al-Isma'ili nan da yawa da zafi kan aqida suna da yawa sai dai a faɗi iya wanda ake iya hararowa haka akwai usulul shir'ati akan kira shi usulul shir'a ko usulul shari'a duk ɗaya ne ga kitabul shari'a na al-ajuri shi ma yana nan mujalladi uku ne shari'a in ka ji an cewa ne baya da shari'a baya da sunna baya da tauhidi zaka ga in ka duba cikin littafin duka tauhidi yake magana a kai duka haka akwai usulul dini in an ce usulul dini shi ma ana nufin hawayo at-tauhidi illa suma al-asha'ira hakan suke kiran tauhidi usulul dini to an ce usulul dini ba nasu ba wanda ahlus sunna wal jama'a suka yadda da shi haka bil fiqhil akbar ana kiran sa da al-fiqhul akbar akwai littafi da ake jingina ma al-Imam Abu Hanifa duk da suna kore ingancin wannan ya rubuta littafi al-fiqhul akbar babban fiqh to in ka duba zaka ga duk abubuwan da ake kawowa Abu Hanifa ya faɗa tauhidi ne a cikin an karo ya to ya faɗa cewa duk wanda yace shi bai san ina ubangiji ne yake ba sama yake ko ƙasa ko ina yace to kafara ya kafirta dan ya kayyata nasin aya da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana sama haka ya kayyata hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine yace kaza ka kadusi kaza ka kamar haka yadda ka jina ambata maka kadusin haka aka yi ma shi wannan ilimi alama to haka duk sanda ka ji an fada ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to duka abu ɗaya ne an gane yawa wa kulluha dukkanin wa'annan abalin mala yace da munka ambata hamidatu abin yabo ne ba abin zargi ba ko ne kana iya jingina kanka akai kana iya cewa ni menene ahlut tauhid ne ko ahlul imani ne ko ahlus sunna ko ahlul aqida ko ahlul usul shir'a ko ash-shari'a ko ahlul usul ad-dini ko ahlul usul al-fiqh al-akbar duk wanda kaga dama zaka jingina kanka akan sa ba matsala dama abinda ake la'akari da shi shine ma'ana ake kallo menene abinda ka jingina akan sa yake bayuwa zuwa gare shi shi ake kallo sannan shari'iyya dukkanin su kuma sun zo ta fuskar nassi wasu ayoyi wasu hadisi sun yi ishara akan tauhidi qur'ani ya ambace shi ya ambace shi wurare daban haka shari'a alqur'ani ya ambace ta haka gaddawo sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya ambace sunna cewa abi sunna fa alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha haka al-fiqh al-akbar an gama gabata na ambaton wannan sai su kasa fiqh kashi biyu akwai al-fiqh al-akbar akwai al-fiqh al-asghar fiqh babba ana nufin tauhidi fiqh karami ana nufin duk abin da ba tauhidi ba irin su sallah fiqh ne asghar zakka azumi da sauransu duk abin da ba tauhidi ba sunan shi fiqh sai ce amma al-kalam tofa amma al-kalam maganganu na da asha'ira da mu'tazile suke yi to wannan simatun alama ce bid'iyya ta bid'a duk wanda kaga yana jingina kansa shi ahlul kalam ne to dan bid'a ne bai kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sun yawaita maganganu akan sifofin Allah da sunayen Allah kazaka wasfuhu ko kuma haka siffan ta tauhidi bi ilmi al-falsafa sai kaga an ce ilmi al-falsafa haka suke cewa wani lokaci su ce ilmi al-kalam wani lokaci su ce ilmi al-falsafa ilimin fasaha al-falsafa shine fasaha ko hikima an gane al-falsafa ta'ani bil hikima to duk wannan alqab ne alamomi ne na ibada ba na sunna bane abinda as-sunna an gaya ma a baya in ka ga dama sai ka jingina kanka akan kowani fa innahu wasfun domin wannan sifa ce li arbabis safa jama'a abuta wauta ko jahilci kalma as-safu takan zo da ma'ana al-jahl jahilci takan zo da raunin hankali du'ful aql raunin hankali da tunani war ra'ayi in an ce wani wawa ne to ana yana ya daukar jahili ake nufi yana daukar kuma hankalin sa na da rauni tunanin sa ma yana da rauni to su ne kuma yan bid'a shi yasa ash-shatibi cikin littafin sa al-i'tisam yake cewa yan bid'a in kana neman jahilai wawaye ka kai gare su to tsaya nan duk abin da dan bid'a zai yi na karatu ko tare ilimi to jahili da abin da ilimi shine abin da bai saba ma ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ilimin da ya saba ma na annabi da na sahabbansa ba ilimi bane jahilci to su kuma suna da abubuwa da suka saba mana annabi da kuma sunna tashi da kuma sahabbansa to shi yasa ake jahiltar da su na fatar an gane inda ilimin su daidai da na annabi sai a kira su malamai ba kowane ilimi a ilimi ba sai ilimin da ya dace da na manzon Allah qala Allah qala rasul qala sahabatu laysa bitamwi to wannan dishin fitaci nan zamu takaita insha Allah wani karatu sai mu tashi akan menene ma ma'anar tauhidi yanzu da ka je matsayin sa da falalarsa sannan a bangaren tauhidin ma meye wajibi da shirmen yan bid'a da tabargazar su da sunayen sa to yanzu kuma sai a karantar da kai ga ma'anar tauhidi komai daki daki dalla dalla za a bi shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته